بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Safiyar ranar Lahadi 7 ga watan Rabi'un al-Akhir shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 22 ga watan Oktoba shekarar miladiya ta 2023. Wannan shine cassette na 5 cikin jerin gyar kasusuwan karatun littafin Akhlaqul Ulama, wallafar al-Imam Abu Bakar Muhammad ibn al-Husayn Al-Ajuri, Allah ubangiji ya gafarta masa. Imam Al-Ajuri ya rasu a shekara ta 360 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam. Wannan tafi na shi yana cikin lissafin littafai ne wanda ke koyar da ladabi da tsari da manhaji na ilimi a bisa tafarkin magabata. Allah ya saka mishi da alkhairi. A idan ba manta ba, malam ya fara mana magana akan zikru sifatihi fi mashihi ila al-ulama, ambatan siffofin malami ko ɗalibin ilimi a yanayin tafiyarsa zuwa neman ilimi a gun malamai. Za mu tashi a gabar da yake cewa yuridullaha azza wa jalla bi ta'alimihi iyyahu la yamallu min ashabihi likathrati sahbihi bal yuhibbu dhalika lima ya'udu alayhi min barakatihi وقد شغل نفسه بهذه الخصال. يجي daga cikin siffofin malami ko ɗalibin ilimi a lokacin koyon karatu da lokacin koyarwa, yuridullaha bi ta'alimihi iyyahu, yana na fatar Allah aikin da yake na koyarwa. To Allah ubangiji madaukakin sarki shine abin nufin sa, ba duniya ko shahara ko neman wata bukata ta duniya ba. La yamallu min ashabi, baya kosawa, baya gajiya, baya ainihin wato zama bin nan, baya gundura likathrati sahabi, saboda yawan wato dalibai ko yawan masu saurare ko yawan waɗanda suke zuwa koya musu karatu. Wannan bai sa ya ji ya gaji ko ya kosa ko abun ya fita a kansa. Bal yuhibbu zalika, yana kaunar ya ci gaba da saduwa da dalibai da masu koyon karatu. Lima ya'udu alaihi min barakati, saboda gwargwadon yadda Allah ya ba abin nashi karbuwa, gwargwadon yadda zai samu albarka abin da yake karantawa. Yace kad shagala nafsahu bi hadhihi al-khisal, zaga ya shagaltar da kansa da waɗannan siffofi, siffar karantawa da siffar wato dagewa da siffar mu'amala da ɗalibai. Kha'ifun ala nafsihi an yashtaghila bighayri al-haqq, yana kasancewa mai tsoro, yana jin tsoron kada ya shagaltu da wani abu koma bayan gaskiya. Ko da yaushe fatan shi da kokarinsa da tashi fadi tashinsa ya zama abin da ya shagaltu da shi shine abin da yake na gaskiya. Qad ajma'a al-hadhara min aduwi shaytan, yana taka tsantsan game da shedan wanda shine babban makiyinsa, yana taka tsantsan saboda kada ya wawushe masa kafa ko ya zaniyar da shi ko ya masa waswasi ko ya sa masa ya rikita mai al'amarinsa. Karahiyata an yuzayyina lahu qabiha ma nuhiya anhu, yana mai jin tsoron kada shedan ya kawata masa mummunan abin da Allah ya hane shi, kamar su girman kai da riya da makamantansu. Yace yuksirul isti'azata billahi min ilmin la yanfa, yana yawaita daga cikin sifofin shi, akwai yawaita neman tsarin Allah daga ilimin da ba shi da amfani. Wa yas'aluhu ilman nafi'an, kuma yana roƙon Allah ubangiji ya bashi ilimi mai amfani, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawaita wannan addu'a. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min da'watin la yustajabu laha. To yana yawaita irin wannan addu'a. Yana da kyau koda yaushe mutum ya yawaita wato yin addu'a irin wannan. Hammuhu fi tilawati kalamillahi azza wa jalla al-faham, duk sanda yake karanta alqur'ani littafin Allah madaukakin sarki, manufarsa game da wannan karatun shine ya kara fahimta alqur'ani, wato tadabburi. ba manufarsa neman suna ko neman a ce ya iya ko wani abu na cikin ababen duniya ba a manufarsa ta dabburi domin shine muhimmin abin da aka ake neman makarantar alqur'ani ya dinga yi Allah ya nanata ya fada cewa a fahimta ai aiki da wato kokolwa da hankali da tunani wajen fahimtar alqur'ani a bisa hasken ilimi kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati afala yatadabbaruna alqur'an am ala qulubin aqfaluha da ire-iren su fa atabiru ya ulul absar ne kaumin yadhakkaru ga sanan irin waɗannan da yawa cikin alqur'ani saboda ana so ya zama duk mai karanta alqur'ani ya zama daga cikin abinda zai sa kwakwalwar shi akai shine kokarin fahimtar sakon da Allah madaukakin sarki yake aikowa zuwa gare mu yace hammu tilawatu kalamillahi azza wa jalla min tilawati kalamillahi azza wa jalla faham anillahi fima amara wa naha ya fahimci me umarnin da Allah yayi menene kuma hanin da Allah ya hana wa fi hifdhis sunani wal atharil fiqh haka nan wajen haddace hadisai da asar na magabata to abin da yake manufarsa game da haka shine fahimta saboda wannan shine abu mafi alkhairi a cikin karanta hadisai kamar yadda manzo Allah yake cewa man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din ba yawan hadda yawan tara hadisai yawan takhriji yawan shige da fice ba shine asali ba asali shine fahimtar fiqhun da ke ciki saboda kuma madarar karatu ne to ana so duk sanda kake karanta hadisai ya zama kana da kokarin fahimtar su li Allah yudayyi ama umira bi saboda kada yaje sawarwari da abinda aka umurce shi wa li an yata'addaba bil ilm kuma dan ya ladabtu da ladabin ilimi fawila sukuti amma la ya'ani daga cikin siffofin dalibin ilimi da siffofin malami mai karatu na addini ana so ya kasance mai yawan yin shiru shirinsa yayi yawa ya rage yawan surutu da shiga abinda babu ruwan shi tawilus sukuti amma la ya'ani yana da tsawaita shiru akan abinda bai shafe shi ba duk abinda bai shafe ka ba baka da CDD ko sadada a ciki la na qatalaka wala jamala fihi to ka kame bakin ka domin kai shiru kaga alal aqall kamar yadda bawashi ke cewa ba lada ba zinubi amma duk sanda kai magana to ko dai zama alkhairi ce cikin littafin ladanka ko ya zama sharri ce cikin littafin zinubanka saboda haka mutum ya zama mai kame bakin sa daga sanya baki a cikin surutun da la ya'anihi wanda ba yi da wani amfani a wajenka ko ka fada ko kai shin babu abin da za a canza sannan kuma watakila ma baka da masaniya ta tabbas akan abin yace hatta yashtaqa jalisuhu ila hadithi har abokin zaman ka ya zama yana kwadayin ya ji maganar ka har a dinga sanin wannan ba ruwan shi yana so ma ana so ma kai magana da ka fara za a saurara saboda an san maganar da zaka yi mai muhimmanci ce duk mutumin da yake da yawan surutu to za a wayi gari magana shi ba ta da wani muhimmanci ko mun gane ku Allah ku ce da ke ku gani ko a cikin ƴan siyasa ne duk wanda yake kullun sai an ji surutun shi to zai wayi gari ba wanda ya damu da abin da yake faɗi amma wanda bai da yawan zance da zaran ya ce zai magana to kowa zai saurara ko mutum ne aka saba yi a cikin anguwa ko family ko waye duk wanda ya zama cakwaikwaiwa a wajen da an zo shi yake fara ɗaga hannu ya magana za ga ba a damu da zancen shi ba amma idan ku wanda tsatsi da zaran an ce to wane kai ma ka ɗan yi ta'aliki mana to kowa zai tsaya ya saurari me zai ce saboda bai saba surutu ba yawan surutu yana cire maka kwarjini a idan mutane da zama a matsayinka na ɗalibin ilimi musamman kai kokari ya zama baka da yawan surutu yanzu wani mota kawai in ya shiga keke napep daga nan zuwa sabon gari trip ɗin 150 duk sai ya gama labarin abin da yake ciki halin da ake ciki a ƙasa ina ya fito ina za shi duk sai ya faɗa wa kowa komai ko bai san mutanen mama ba baka san me suke faɗa ba a zamanin nan halawa ma yana rekodin abin da kake faɗa baka sani saboda haka yana da kyau mutum ya zama yana da karanta surutu ba shi da wani alfanu yawaita surutu haka ba ji ba gani in izdada ilman kuma duk sanda ilimin shi ya ƙaru khafa min sabatil hujja sai ƙarjin tsoron kada ilimin ya zama hujja a kan shi duk sanda ilimin shi ya karu yana ƙara jin tsoro da takatsantsan yana yi ma kanshi lissafin talatsu anya ina yin abin da ya dace kuwa wannan ɗabi'ar da nake ta dace da matakin ilimi na wannan abin da nake ya dace da mutum mai mutunci iri na fa huwa mushfiqul fi ilmihi yana tausayawa kansa game da al'amarin iliminsa kullama zada ilman izdada ishfaqan duk sanda ilimin kuma ya karu sai dinka ƙara tausayawa kanshi fa in fatahu sama'u ilmin shi wannan dalibi na ilimi duk lokacin da wani karatu ya kubuce masa bai riske wani malami ba ko bai riske wani sashi na darasi ba ko yayi fashi ko yayi tafiya ko damuna ta yi ya ci gaba da zuwa gona ya daina zuwa makaranta ko makamancin haka idan wani ilimi ya kubuce masa ya yake yi qad sami'ahu ghayruhu amma kuma wani ya ji ilimin fahazina ala fautihi sai zama yana jin bakin ciki da damuwa akan rashin samun wannan karatun lam yakun huzunuhu bi ghaflatin ba wai zai yi bakin cikin ne a gafala ba hatta yuwaqifa nafsahu wa yuhasibaha ala alhuzn dole sai yayi ma zuciyarsa yayi mata rigakafi ya dakatar da ita ya binciki zuciyar shi akan me yake jin damuwar bai riski malam wala ba yanzu bari na muku kwatance ku gani akwai ƴan umma da dama ustazai da dalibai za ka ga idan muna tattaunawa da su ko kana fira da su za su dinga nuna maka sun ji baƙin cikin ba su riski mutum kamar malam albani ba Allah ya gafarta mishi kuma wasu suna raye yana raye ko da suna kusa dai ko ba su kusa wani dalili ko wani malami ya mashi ɓatanci ko sun ji wani labari mara daɗi a kansa to nan sai hana su riske shi to sai yanzu sai suke baƙin cikin ba su riske shi ba to a irin wannan damuwar da kake shiga ka yi wa kanka hisabin meye dalilin damuwar menene asalin motive ɗinka akan jin cewa kana baƙin ciki na rashin riskar wani malami da kake ganin inda ka riske shi to da alkhairin da zaka samu da yafi haka fa yaqula sai ka ce wa kanka ka ce wa zuciyarka lima hazinti da haka ake karanta shi da dabirin mace ya ke zuciya dan me kike bakin ciki ihzari ya nafs ahir dinki ya ke zuciyata an yakuna alhuzn alayki kada ke kuma a zo ana yin baƙin ciki saboda damuwa da kika shiga kada ya zama ke ci kike cikin matsala lalaki kai zama baƙin cikin ba amfani zai miki ba cutar da ke zai id sami'ahu ghayriki domin ai wannan ilimin da kike ganin baki samu ba ai wani ya samu walima tasma'ihi anti walam tasma'ihi anti ke baki samu ba fakana aula biki an tahzani ala ilmin qad qara as-sam'a wa qad sabatat alayki bihi al-hujjatu falam ta'mali bi abinda yafi dacewa kai bakin ciki ki bakin ciki akan shi yake zuciya shine abinda kika koya kika ji wanda baki aiki da shi ba abinda ya kubuce miki ba ai da wani malami ya kubuce maka ai ka samu wani to wanda ka samu kana aiki da abinda ya koya maka abin da ya kamar yafi cancanta kai bakin ciki a kai kenan ilimin da ka koya ba ka aiki da shi shi yafi cancanta kai bakin ciki a kai fiye da ilimin da baka koya ba da malamin da baka riska ba saboda wannan da baka riska ba babu hujja akan ka game da shi ba za a tuhume ka game da shi ba amma wanda ka riska ka koya ka ki aiki da shi to shi ne za a tuhume ka da shi fa kana huzuniki ala zalika aula min huzuniki ala ilmin lam tasma'i saboda ka ki baƙin ciki ya ke zuciya akan ilimin da kika koya ba kya aiki da shi shi ya fiye miki fiye da ki dinga baƙin ciki akan ilimin da baki koya ba da za ki aiki da shi wala'allaka law quddira laki sama'uhu da a ce ma Allah ya kaddara miki jin wannan karatun kanatil hujjatu alayki aw kada to ai da hujja ta fi ƙarfi inda za a tuhume ki game da 30% ne to yanzu ya koma 60 ko 80 ko kaza inda za a tuhume ki da game da hadisai 50 ne da kika ji yanzu sun kai 100 sun kai 200 inda za a tuhume ki game da rabin qur'ani ne yanzu duka alqur'ani kaga ai bala'in ya karu saboda ba abin kai ta bakin ciki ne kana damuwa akan wani abu da baka samu na ilimi ba ya kamata ka damu ne akan abin da ka samu na ilimi da baka aiki dashi haka likaila tazanu ala ma fata ku to ko dukiya ce haka wanda ka samu shin kana aikin arziki da ita abin da ya kamata kai bakin ciki kenan akan abin da ka samu baka aikin alkhairi baka zakka baka sadaka baka sada zumunta baka taimakon addinin Allah kana ta ƙara alkintawa to shi kamata kai bakin ciki ba wata kwangila da ka rasa ko wani kasuwanci da baka yi ko wani abin da ya kubuce maka wanda yake tare da kai da baka yin abin da ya kamata shi ya kamata ka ainihin wato ya damuwa akai haka shekarunka da suka wuce da kwanakinka da lokutanka da kai sawarwari da su bakai abin da ya kamata da su ba su ya kamata kai bakin ciki a kansu ba kwanakin da suke gaba wanda baka ga ka je ba malai yace fastaghfirullaha min huzni idan yi ma kanshi wannan tunanin yi wa kanshi wannan tariyar dalibi na ilimi in yi wa kanshi wannan tariyar to sai ya nemi gafara Allah sai ya dawo cikin hayyacinsa yayi ta fatan Allah ya gafarta mishi akan bakin cikin da yayi wasa ala maulahul karima an yanfa'uhu bima qad sami'a sai ya dinga roƙon Allah maraukin sarki ya amfanar da shi daga abin da ya ji shi zai amfane shi in kun tuna mun taba karanta magana wani tabi'i wanda ya gamu da wani cikin sahabi da suka gaisa da shi yake cewa wannan hannun naka ya taba gaisawa da annabi ya ce kwarai kuwa wannan tabi'i mutum ne wanda yake wato irin usabe ne masu zafin kai sai ya ce kai amma kun ba mu kunya labarin da muka ji a ce ku sahabbai ranan Uhudu da ranan Hawazin wai kun gudu ya ce wallahi in mu ne ba za mu gudu ba ya ce kai rufa mana baki hawa mana baki zaka shiga abin da yafi karfinka ka tsaya iya matsayin da Allah ya tsaya da kai waye sanar shi ka inda kai zamani da annabi din da ba za ka fito a cikin kafaran Makka ba ka kin imani to da ka fito a cikin kafaran Makka su Abu Jahal ba gara ka zama musulmi na ƙarshen zamani mai kuma ka sauki ba gara a ce kai musulmi ne a yanzu kana kokarin bin sunna kana sun mu'amalu sun makafaru dinka ka samu dai ka mutu da imani yafi maka arziki akan a ce ka fito zamani ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma Allah bai maka alfarma ka zama sahabi ba sai ka fito ka zama dan uwan sa Abu Jahal ko Abu Lahab da sauran su Utba da wannan gumaguman kafiran Makka ko kuma cikin Yahudawa nan na Madina da suna jin gaskiya suna ganinta suka kin imani to haka abin yake waye sanan sheka wannan malamin da kake fatan da ka gamu da shi hala kai ne zaka zama cikin munafikan shi masu kaiwa ƴan sanda gulmar shi ko kuma kai ne zaka zama cikin masu taɗe kafar da'awar ko kuma kai ne ko kuma zaka zama iya zaman ka a gaban shi ilimin da ya kamata ya amfana da shi baka amfana ba sanan duk wani malami da kake jin yanzu baka gamu da shi ba in dai da gaske kake yi kana fatan ilimin sa kamar yanzu malami irin Malam Albani duka ilimin da ya karanta an taskace shi yana nan a video da audio sai ka zauna ka saurara aya ko wanda suka yi haka din mun san su da yawa daliban ilimi wasu ma malai masu karantawa muna fira da su a ko wanda ya saurara in dai audio ne ko video na Malam Albani da yake kan social media ko yake kan internet wallahi sun ji shi kai da aka yi a gaban ka ma sai dinga kotin maka wasu abubuwa da kama manta saboda idan mutum da gaske yake yi zai iya raskar abin da ya mishi fauti amma ba wai kawai ta cewa kai ai wallahi in damu ne kaza 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 wannan tilka amaniyuhum wannan burace burace ne kawai na iska ina fata muna gane ya zama malai yace sifatu mujalasatihi lil ulama shi kuma siffar malami da ɗalibin ilimi a wajen zaman shi a majalisin malamai in ya gamu da malamai yaya yake ya kamata ya mu'amalance su yace fa idza ahabba mujalasatal ulama'i jalasahum bi adabin wa tawadu'in fi nafsihi wa khafdi sautihi inda sautihim daga cikin siffofin dalibi da malami idan ya zauna a cikin malamai idan ya so zama a cikin malamai to yakan zauna da su ne cikin ladabi wa tawadu'in da kankan da kai fi nafsihi tun daga zuciyarsa yana jin kankan da kai yana jin yana musu ladabi da girmamawa wato ba wai yana yi ne kawai a zahiri yana musu riya ba wa khafdi sautihi da yin kasa da murya inda sautihi idan suna magana saboda malamai magada annabawa ne yadda ake girmama annabawa to ana so wannan nasibin na girmamawa a girmama malamai da shi yadda ake mutunta annabawa ana so wannan nasibin na mutuntawa a mutunta malaman addini da shi wato wannan babban kuskure ne jama'a muka fada da muke ganin mutuncin malaman addini wani abu ne mai sauki wani abu ne mai arha kamar nakiya mai zaki da mutane Allah suke su bi kuskuren wani malami ko su fara wato tuhumarsa su fara tuhumar ƴan uwansa yace wasa'alahum bi khudu'in idan zai musu tambaya zai tambaya su ne cikin natsuwa da zaman wato mutuntawa irin ta dalibi da malami a Kutaybatu ibn Sa'id ake bada labari cewa wata rana suna zaune a majalisi ana tattaunawa tare da su Ahmad ibn Hanbal da sauransu sai Kutaybatu dan Sa'id sai ya ambaci wani hadisi sai Imam Ahmad ibn Hanbal ya ji cewa bai san wannan hadisin ba tare da Imam Ahmad ibn Hanbal yana sama da shi sai ya sauka daga kan wurin zaman da yake kaman kujera ko wani abu sai ya dawo ya zauna a ƙasa ya tankwashe kafa sannan ya zaro tawaddar shi da takaddar shi yace Allah shi gafarta malam amli alayya hadha alhadith min fadlik Allah gafarta malam ko zaka taimaka ka karanta min hadisin nan in kwafe wato tunda yanzu setting din ya canza yanzu an koma malami tunda har an faɗi wani abu da yake bukata bai sani ba to an koma malami da dalibi sun tashi daga aboki da aboki ko abokin fira da abokin fira saka sai sauka daga wurin zaman shi na abokin fira ya koma wurin zama na dalibi sannan ya nemi alfarma cewa algafarta malam ko zai yi ka mini imla'in wannan karatun yace ka dawo wajen ka yace bazan dawo wajena ba inda zaka koya min ka koya min to haka su mutanen da haka suke da irin wannan extra ordinary ladabi a harkar karatu ma'ana koda sa'an ka ne koda abokin ka ne ko da wanda kuke rayuwa kullun ne idan Allah ya bashi baiwa wani karatun da kake bukata to in kana son albarkar wannan karatun dole sai ka daina kallon shi da wannan matsayin ka kuma kana kallon shi da matsayin malami yadda ka san dai ai idan kana son ƴan mutum kana son ƴan sakoda abokin ka ne dole ka daina mishi kallon aboki ba haka bane sa'an ka ne amma kana ce mishi baba kuma din da ka ganshi a zaune sai ka tashi ka bar wajen in suna magana shi da sauran abokan shi ba za ka yi sa baki ba sai dai kai ta murmushi kawai duk abin da ya faɗa kuma daidai ne ba za ka yi mishi musu saboda kawai ka ga ƴan shi kana so tunda in ba ka yi haka ba za a ce baka da kirki ba za a baka ita ba haka bane jama'a to kaga wannan abun duniya ne to na lahira shi ya fi cancanta a mutunta yadda kake mutunta wannan siriki wanda wani ma ka girme shi ko kuma tare ma kuka yi wasan ƙasa ko kuma ka fi shi ma galihu ko ka fi shi arziki ma hala sai ka ga mai kuɗi yana ta girmama talaka saboda yana son shi yana ta girmama shi yana ta mutunta shi yana ta yaudarar shi da kyaututtuka da mutuntawa da kalimatun tayyiba dan dai duka a ce ai wallahi mutumin kirki ne ba irin alhazan birnin ne marasa kirki ba in ya so an ba shi a ga kirkin shi ko rashin kirkin shi a tabbatar da wani iri ne shi in ta riga ta je hannu in ya gama campaign ta je hannu to nan za a gane mai shi Allah ya sa mun gane wannan kwatancin saboda haka yace wa yakunu aktsara su'alihi an ilmi ma ta'abbadahu Allah bi to jama'a mu ji wannan yana da muhimmanci kwarai mafi yawan tambayar da zaka yi a matsayinka na dalibi ya zama game da ilimin abinda Allah ya bautar da kai game da ilimin shari'a abinda idan ka tambaya aka baka amsa zai taimaka maka wajen inganta alaƙarka da Allah wannan shine asalin manufar ilimi ba tambayoyi na neman tada zaune tsaye na neman jin bakin malami ko na kokarin hada malamai rigima an ji tawane a zo a ji shi kuma wani mai zai ci tun zamanin da tun kafin a zo da irin wannan social media din dalibai suke irin wannan hada kwanza gwarma a je a tambayi wani a gun tafsirin sa in ya fara sai a tafi kuma gobe ko an jima da la'asar ko bayan magariba a je gun tafsirin wani shi ma a tambaye shi sai ya fada kuma sai a ce to amma ai wani ya ce kaza shi kuma kawai shi sai ya hau wannan zancen yadda kaga ana wannan tsiyan a social media tunda ana yin ta abinda kawai exposing ɗinta yanzu saboda social media ne kowa yana kai ko mun gane amma da ba kowa yake sanin me ake yi a makarantu ko a majalisu ba sai wanda yake da alaka da su amma tunda akwai mutane marasa daraja masu da irin wannan rigingimu tsakanin malamai da kaga ana yi haihu akwai su tunda sai dai kawai suna tsara yawa ne kuma suna tsara samun hanyoyi da shaitan yake huwace musu na kawo barna cikin mutane Allah ka tsare mu daga barna to dan haka sai ka dinga yawaita tambaya ne akan abin da zai amfane ka irgen da sahabbai suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya Allah ya hana su yin tambaya sai akan abin da zai amfane shi da tasalu an ashiya in tubu lakum tasukum wa yukhbiruhum annahu faqirun ila ilmi ma yas'alu anhu kuma ya dinga gaya malaman yadda yake da tsananin bukata zuwa ga ilimin abin da yake tambaya din wato abin da yake da alaka da rayuwarka da addininka da sallah da zakka da tsarki da zamantakewa aure da abin da yake da alaka da sujana'iza zikirori makwabtaka batu da ya shafi azabar kabari abin da ya shafi hisabi wato abin da an karantar da kai shi zaka samu karin ilimi wanda zai inganta alakarka da ubangijinka to shi kamata ka dinga yawaita tambaya akai yace thumma shukuru fa idza istafada minhum ilman idan malamai suka karantar da kai wani ilimi a alamahum annahu qad afatta khairan kathiran to ka dinga musu addu'a kan sanar shi su cewa ka ci muriyar wannan ilimin wato ka zama mai yabawa ka dinga godiya gare su kana Allah ya gata malam mun gode wannan karatu da aka koya mana Allah ya saka da alkhairi ai mun ƙara gane thumma yashkuruhum thumma shukuruhum ala zalika wa in ghadibu alaihi lam yaghdab alaihim ga wata kuma idan malamanka suka yi fushi da kai kai ba za ka mai musu da fushi ba wai dan saboda ka bata wa malamin ka rai yayi fushi wai kai ma ka ce kai fushi to wannan kamar mantatun farko an gaya mana cewa malami uba ne na addini kamar yadda mahaifi shi kuma uba ne na dangantaka to idan baban kai fushi da kai kama fushi kake da shi neman hanya za ka yi da zaka nemi afuwa ko da kuwa a ta haƙiƙin matsalar kai ne kake da gaskiya watakila to haka ba daidai ba ne malami ya fushi kai ma ka ce ka yi fushi wani ma har ya ce ya daina zuwa karatun ma wani ma har ya je ya faffasa cassette ya fara cewa malamin nan ba ra Allah ba ne wallahi duka waɗannan jama'a madakin ne na shaitan da yake kawo mutane madakin ne na shaitan kuma asarar ka ce kai ɗalibin ilimi ka ce ka yi fushi da wani malaminka ko wani malami da ya taɓa koya maka karatu ka yi fushi saboda ya yi maka wani abu ko ya maka wata mu'amala wadda ba haka ke tsammani ba ba fa dole ma ya zama wai ya maka kuskure ba a kai ne kawai zurfin karatunka ko shekarunka bai kai ka fahimci me yake nufi ba amma sai ka ɗauki abin ya zama fitina har kai ta yayatawa cewa ai ni ba ruwana da malam wani ai yanzu ba ruwana ba ni ba shi sai bayan shekaru sai a manta da kai ma a cikin lissafin ɗalibai a cikin ba ma lissafin masu karatu ba ɗalibai ma an manta da kai in ana cigiyar ka ma wala sai a rasa waye kai ka narki ka lalace yace wa nazara ila sababi alladhi min ajrihi ghadibu alayhi abin da ya kamata kai zaka duba meye dalilin da yasa suka yi fushi da kai su malaman naka sai ka gyara wannan dalilin farja anhu ka daina yin wannan abin da kake yi latti kake yi zuwa makaranta fashi kake yi kana tsoma malami baki ne a cikin maganar da ba a sa da kai ba ka je za ka yi wani abu ne malamin ya hana ka wani neman aure ka je yi sai ya ce maka kar kai aure a wannan wajen sai ka ji haushi ire-iren waɗannan abubuwan da suka shafi tarbiyya da yake maka yana ƙoƙarin ya saka a tarbiyya mai kyau to sai ka ce ka jawo shi yanzu mu rubuta ra'ayin da ya kwatance da malam Albani dole da shi zamu taimaka kwatance saboda shi ne malamin da muka rayu da shi muka san shi kusan fiye da kowane malami akwai ɗalibai da dama a karon farko da malam ya karantar da su Allah ya gafarta mai waɗanda yanzu mu da muka zo daga baya ba ma mu san su ba jama ko me ya faru irin wannan fushin a lokacin malam yana da shekarun shi ba su yawa ba, yana da kuma kazar-kazar, yana son kuma kowa ya ga kowa yayi kwazo irin nashi. In ku tana mutaba wannan magana cewa mutane irin su masu irin wannan kwakwalwa, to ba sa accepting wato half success. Duk abin da zaka yi suna so ne dole sai kai irin nasu. Shi za inda malam Malam Albani lecturer ne sai ya dinga kada mutane wallahi, saboda irin su ba a cin baki da yawa a hannunsu. Saboda zai ga wai me yasa ba za ka yi kokari mai yawa ba. Ku mun gane, to akwai wasu ɗalibai da dama a lokacin nan malam ya sa su abu suka ƙi, in yi fushi in yi faɗa kawai su ma sai su fushi su wasi sai su daina zuwa karatu, sai su fushi don me zai musu faɗa? Don wasu suna ganin ma ai ɗan ajinsu ne ko met ɗinsu ne a shekaru ko tare suka taso ya zai dinga musu faɗa. Za ka zaga shi sa yanzu a cikin wato tarihin da Malam Albani da ɗalibansa, mu da muka zo a jiyal ɗin baya ba ba mu wasan su ba, ba mu wasan su ba wallahi. Tunda kuma galibi karatukan da aka lokacin ba a yin bidiyo, sai dai in ka samu ɗalibi da ya yi zamani da su wanda ya shekaru da yawa kamar nasu, to zai faɗa maka sunayensu. Ko kuma wani ma yanzu in ka je ka gamu da shi ya ce maka ai shi ma ɗalibin Malam Albani sai kamar ƙarya yake. Amma kuma su ne aljilul awwal na ɗalibansa, musamman mutanen angonin sabon gari irin su Muciya, su Daurawa, su Cikaji da sauransu. To menene ya ja musu asara? Shi ne wannan fushi da suka yi da malamansu, suka ga dan me zai musu faɗa, sai kawai suka ƙi. Maimakon su duba su ga meye kuskuren da suke yi su gyara. To haka baya ga su kansu ɗalibai, iyaye suna da wannan matsalar yanzu. Idan muka kalli a irin yadda a zamanin ake kawo ɗalibai makarantun hadda ko makarantu irin namu na boko ɗin nan, sai ga wai iyaye wai ba dama a hukunta ‘ya’yansu wai sun shiga cikin fushi da damuwa, ko ba dama a ce ga abin da ake so ‘ya’yansu yi wai sai su fusata. Sai ka ga yaro kafin ya gama firamare ya yi makaranta shida, kowace session ɗaya yake, in yi session ɗaya a wannan makarantar uban ya yi fushi ya cire shi, ya je ya biya kuɗi a wata makaranta tam ya ƙare ya saki cire shi ya kai shi wata makaranta, duk a rikita ma yaro tunani, sai ga an ɓata mai shekaru. Me ya ja mishi wannan rashin haƙurin iyayen shi? In ba za ku yi haƙuri da shi da yadda malamai suke tsarawa ba, sai ku aje kayanku a gida ku koya mishi da kanku. Ba ku iya ba, okay, to tunda ba ku iya ba sai ku haƙuri da wanda suka iya yadda suke so, haka za a yi. Mu a jin ɗinmu ba haka iyaye suke yi ba, kamar yadda malamai yake faɗa kullum cewa mu mun sha wahala amma muna so mu tare wa ‘ya’yanmu kada su sha wahala. Ma masu su sha wahala kwata-kwata, yadda ka san ‘ya’yan daloli da ake ɓoyewa, haka muke ji da ‘ya’yan. Shi yasa suke zama a jibota ba abin da suka yi, sai dai karatun kawai, amma ba su iya rayuwa ba. To da haka jama'a, mu kiyaye da yin wato irin wannan rikici da malamanmu. Idan malaminka ya fushi, to sai ka duba meye laifin da ka yi, sai ka je ka ba da uzuri, ka nemi ahuwa. Wala yajdaruhum fi su'ali, kar kuma ka takura wa malaminka da tambaya wadda har za ka sa ya ƙosa da kai, ko ka zama mishi wani gundar haka, ko ka sa ya gaji da kai, ko ya ƙi ɗaukan wayarka, ko ya ƙi baka dama. Akwai ɗalibin da yake da naci da rashin dattaku da rashin sanin ya kamata, wani sai ya kira ka tsakar dare, biyu na dare, sai ka zo ka tana dinga ko ya yi kuma ka da saƙo ko message ko voice note, kuma ya ce maka yanzu yake so, yanzu sai ka ce ajali. To irin wannan malamai sukan ƙosa da shi, da haka ka kula. Rafiqun fi jami'i umurihi, ka zama rafiqun mai rifq, mai yin abu a hankali, kamar da Annabi yake cewa ma dakhala rifqu fi shay'in illa zanahu, bin abu a hankali, duk abin da aka sa a cikin shi aka sa al'adar yi a sannu, to zai yi kyau. In kuma aka saka a ci barkatai, aka saka gaggawa, wa umanu zai amin shay'in illa shanahu, duk abin da aka cire bi a hankali a cikinsa to zai lalace. Yace la yunadhiruhum munadharatan man yarahum man yurihim annahu a'lamu minhum, kar ka dinga jayayya da malaminka, jayayyar kokarin nuna mishi cewa ka fi shiga na wannan karatu. Asa ku ɗalibai masu irin wannan rashin mutuncin, idan aka zo wata matsala wanda ya je ya wani karatu a kai, ko kuma yanzu ne ma da ake karanta ta yake google a wayan shi, sai ya ɗan leƙo ya ga wani abin da a tsammanin shi malamin bai sani ba, to zai yi kokarin sai ya nuna fushi ya san wani abu, wannan malamin bai sani ba. To akwai malamin da in ka mishi haka idan ya gane ka zai makin dinka. Zaka yi shiga magana ko ka shiga cikin abin nan black book dinsa, blacklist dinsa. Saboda ka kiyaye wannan wa innama himmatuhul bahsu li talabil fa'idati minhu. Ya zama abinda kake nufi shine neman fa'ida. Duk sanda kake tambaya ba tambaya ce ta kokarin ka nuna mishi ai kai ma ka karanto wani abu wanda shi bai karanta ba ko kuma shi bai halarto shi ba. Tayyu ba ya san abu. Bai ga dacewa ya faɗe shi bane a yanzu. Bai ga dacewa ya karantar da shi da yanzu ba. Kai ne kake da gaggawa, kai ki jira. To ya zama duk tattala da zaku yi tattala ce ta nuna mishi ta kokarin nuna fa'idar da ake da kake nema. Ma'a husnul talattuh bihim da kyakkyawan bi a hankali lutufi la yujadilul ulama dalibi na kirki bai jayayya da malamai wala yumaris sufaha bai kuma jayayya da wawaye to da suwa zai kira babu jayayya kenan bata cikin lissafi mu da muka dauke ta yanzu wata nakiya ne zaki jayayya Imam Malik yana cewa jayayya da musu tana toshe basira ta kuma daƙile albarka ilimi innal jidala wal miraa yudifani basiratal ilm suna raunata basira ilimi ka tuna duk wani mutum da ka sani mai yawan jayayya ka tuna shi a ko ina ka san shi ka duba zaka ga ya zama cikin mutane masu albarka ilimi ba zaka taba ganin shi a cikin albarka ba zaka taba ganin shi ba haka zai kare a wannan jayayya kai hatta mu sake kwatance ko a cikin ƴan siyasa ne wanda ka ji ya cika jayayya sai dai ya zama mai ake ce musu sojojin baka amma bai taba zama gwamna ba shi ba zai yi gwamna ko ciyaman ko dan majalisa ba sai dai ya tsaya a matsayin shi na dan jagaliya kawai in ya samu rabin buhun shinkafa a shekara dan ko irin kujerun hajjin nan da ake raba da umara ba za a nemo shi wanda dai cika jayayya to kada kada ka zama ladud ne jayayya da musu sawa'un da malaman ne wato masana ko kuma da jahilan a cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda duk ya nemi ilimi li yujadila bihi ulama wa yumari bihi sufa fannarun nara ko fannarun naru a wata riwaya yaji tsoron wuta duk wanda yake ilimin shi yana so ne abinda zai je karanto yana karantowa ne dan a zo a yi ta musu da shi a faɗa a mayar ya mayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na lamunci wani gida a aljanna na musamman a farfajiyar aljanna ga mutumin da ya bar musu koda yana da gaskiya saboda ba wai justification ne dan abin da kake faɗa gaskiya ne kai ta jayayya akan shi jama'a mu yi kokari mu kiyaye wannan bai daga cikin siffar mutane na kwarai yuhsinu ta'anni ta'atti lil ulama yana kyautata saurara shine ta'atti wato saurara wa malamai ma tawqirihi lahum yana kuma mai girmama su hatta ya ta'allama ma yazdadu bihi minallahi fihi ma fi dini domin ya kara karanta abinda zai amfane shi daga wajen su a addinin shi yana saurara musu mun karanta maganar Abu Salamata dan Abdurrahman dan Auf da yake cewa nayi nadamar irin yadda na dinga yima Ibnu Abbasin shiga hanci da kudindine Ibnu Abbasin sa'an shi ne a wajen shekaru bai bashi sako da sako ne amma kuma shi wannan Ibnu Abbasin Allah ya tara mai ilimi na mamaki kuma shi ma Abu Salamata dan Abdurrahman din shi ma ba baya ba to sai yana ganin kai ni wannan fa bazan wani daga mai kafa ba saboda duk abu ne Ibnu Abbas ya faɗa sai ya mayar mishi ce a ba haka bane kaza ne yace to Ibnu Abbas ya gane ne sai ya muni ruwa ilimin sa yace amma su Abdullahi dan Dinar da suka saurara mishi sai ya ba su ilimi mai yawa yace ina da damar wannan abin da nayi ya zama malami babba yake wannan da damar yace ina da damar abin da nayi mishi saboda da yayi magana daya sai Ibnu Abbas ko sai ya kama bakin shi shi ba zai kula shi ba sai ya bar shi akan kuskuren shi saboda akwai mafi yawan mutane haka suke saboda shi dattijo ne malami ya san mutuncin kanshi ya zai musu da kai musu ai abin mai yan kallon kwallo su ne yake cikin shi kashi kan aikin su musu amma ba harkar ilimi bace ba to kaji wannan siffar shi game da zaman shi a gaban malamai kamar da muka ambata a baya sai ka duba wanda ka san kana yi na kuskure sai ka gyara wanda ka san kana yi na daidai sai ka godewa Allah ka ƙara nacewa akanta sifatuhu idza urifa bil ilm sai kuma siffar mutumin da yanzu can ya je koyo ya zauna a gaban malamai sai kuma aka zo mataki na uku aka san shi da ilimi mutane na husnul ta'anni anaku okay at-ta'anni to zai zama bi a hankali kenan jazakallahu khairan ta'atti ne anawa kaga shi kuma wato daga kafa sifatuhu idza urifa bil ilm an san ka a matsayin mai karantarwa ko malami ko mai wa'azi to wace irin siffa ake fata a gani daga irin wannan mutumin al-imamu ibnu batta a cikin tafin shi ibtalul hiyal yake ruwaito wata magana daga ibnu mubarak shaykhul islam abai dan mubarak aka tambaye shi aka ce algata malan halil ulama'i alamatun yu'rafuna biha shi akwai wata alama ta malamai da ake gane su da ita ibnu mubarak yayi wata doguwar magana daga cikin ta yake cewa daga ciki man amila bi ilmihi siffa ta farko shine zama yana aiki da ilimin sa wastaqarra kaseera li ilmi Allah ya bashi ilimi da yawa amma kuma kullun yana ganin ilimin nan kadan ne bai taba cewa shi malami ne sai ya ce mu dalibai ne ba su nema ne ko an ce mishi alramma ya ce almajiri ko an ce mishi algata malami ya ce almajiri boko ne ba a wannan tawalo amma a addini mutum bai taba cewa shi malami ne inda ya sa abin da yake kullun yana ganin shi yana ƙara zurfi a ilimi yana ƙara ganin cewa ilimin shi bai kai ba yace wal amal kuma aikin shi ma da yake na ibada yana ganin bai kai ba yana ganin ilimin shi kadan ne aikin shi ma kadan ne yace waragiba fi ilmi ghairihi kuma yana da tsananin kwadayin ilimin da wani ya samu shi ma ya samu duk wani ilimi da yake zai iya samu to yana kwadayin ya je ya samu wa qabila al haqqa min kulli man atahu bihi yace kuma duk wanda ya kawo mai gaskiya zai karba wa akhadha al ilma haythu wajada kuma duk inda ya ga ilimi zai koya baya rena malami baya rena inda ya samu karin fa'ida kwaya daya ko lokacin da zai mura baya rena wannan maganar al imam shaykhul islam ne Abdullahi dan mubarak Allah ya kara masa rahama malami yake cewa fa idza nashara Allahu lahu dhikr inda al mu'minin idan Allah ya ba malami ambato a tsakanin mu'minai wato yana karantawa Allah ya bashi karbuwa mutane suka buƙatu zuwa ga ilimin shi annahu min ahlil ilm aka lissafa shi cikin malamai Allah ne ya ga dama ya mishi wannan jarabawa ko yasa shi a wannan mataki mu'minai suka fara buƙatuwa zuwa ga ilimin sa suka lissafa shi a cikin malamai wahtajan nasu ila ma indahu min al ilm mutane suka buƙatu zuwa ga abin da ke tare da shi na ilimi alzama nafsahu tawadu'a lil alimi wa ghairi al alim to sai tirsasa wa kanshi ya kankan da kai ya zama yana da tawalu'u ga malami da wanda ma ba malami ba tawalu'u dole ne ga malami da Allah jama'a ya zama bai mai da kanshi bakin komai ba bai dauki kanshi a wata tsiya ba yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da talakawa ya shiga kasuwa yayi hulɗa da mutane ya je dubiya ya je jana'iza ya taya matan shi aikin gida ya dauki itace a kansa ya gyara rigarsa da allura da zaransa in aka zo cikin mutane a kasa gane waye shi kisa Aisha take cewa a cikin wani asari nata innakum latudayyi'una innakum lataghfaluna an ibadatin azimatin tace kuna yin wasa da wata ibada mai girma tace hiya min afdalil ibadat aka ce meye tace tawadu kankan da kai to malami da ya fara karantarwa wajibi ne da kankan da kai ba a san girman kai da jiji da kai da isa da ganin cewa kai kafi kowa shi yasa abin nan yake cewa in na fito aka tambaye shi Abdullahi dan Mubarak ne shi ma aka tambaye shi cewa menene tawalu yace shine in ka fito daga gidanka la talqa musliman illa sha'arta bi annahu afdala minka kana babban malami kama Abdullahi dan Mubarak in ka fito gidanka zaka je gona ko kasuwa ko office duk musulmin da ka gamu da shi dan kuka gaisa ka dinga jin a zuciyarka wannan fa hala yafi daraja a gaban Allah duk da shi ba malami bane shi ba kowa bane shi gaba garin mutum ne kai kuma ana ta algata malam to amma kanka dinga jin cewa to kai fa yanzu kafi kowa kai fa yanzu kai Allah ke so kai fa yanzu kai ne madaukaki a cikin mutane kar ka dinga jin wannan a ranka fa amma tawadhu liman huwa mithluhu fil ilmi fa innaha mahabbatun tawalu'un da zaka yi masa'o'inka a ilimi wato mates ɗinka malamai ɗan uwanka ɗaliban ilimi ɗan uwanka masana sa'o'inka to zaka yi wannan ne mahabbatan saboda ƙauna fa innaha mahabbatun ƙauna ce tumbatu lahu fi qulubihi wanda ake tsirar da ita a cikin zuciyarka idan kai malami ne na Allah to Allah yana tsira kaunar malamai a cikin zuciyarka kaga duk malaman Allah kana kaunar su sawa'un wanda kuka yi zamani da wanda ba ku yi zamani da su ba wanda ka san su da wanda ba ka san su ba waɗanda suka shude da wanda suke raye idan kuka ji kana ana ce maka malami amma duka malamai na Allah babu abin da ke cikin zuciyarka sai kiyayyar su to ka tuhumi alaƙarka da ilimin wataƙila ilimin ne baka samu ba asalin ilimi bida'atun ne musja tayu kuma ilimin da ka samu din zai zama hujjatun ne alaika ba hujjatun laka ba ilimin ba mai nagarta bane ba ilimin ba na tsira bane na halaka ne ilimi ne irin na bil amu dan baqura wanda Allah ya ce watu alaihim laba allazi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana minal ghawin shaytan ma bayan ka yake bi kana cikin wato algawuna wanda suke ba su san ciwon kansu amma in dai malami ne na gaskiya to zai ga cewa yana kaunar malamai a cikin zuciya zaka ji kana kaunar su wa ahabbu qurbahu kuma su ma za su kaunaci ka kusanto zuwa gare su amma ka ga malamai duk malaman musulunci na zamanin ka an hada akan nisanta ka da kinka da kin abin da kake yi to ka duba ka gani me yasa ta yi kai ne kake cikin kuskure dan baiwa duk mutane su hada akan kuskure ya zama kai kadai kake kan dide wa idha ghaba anhum hanat ilayhi qulubuhum idan kuma baya tare da su ya zama zukatan su suna san shi duk sanda yayi tafiya ko sanda ya bar duniya ko sanda ya tashi ya bar gari za a yi tattuna shi ana mishi addu'a ana mishi fatan alkhairi to wannan alama ne ga malami ne na kwarai wa amma tawadhu lil ulama fa wajibun alayhi idza arahu al ilmu zalika tawalu da zaka yi manyan malamai ko wannan wajibi ne domin dai kana da ilimi ilimin zai nuna maka ka mustawalu a cikin ilimi akwai abin da zai nuna maka cewa lalle ka mustawalu na fata mun gane wannan a cikin ethics na ilimi zai koya maka cewa ka dinga tawalu ga malamai masana wa amma tawalu liman huwa dunahu fil ilmi fa sharaful ilmi lahu inda Allahi wa inda ulil albab yace tawalu da zaka yi wa na ƙasa da kai kuma kana yin shi ne saboda darajar ilimi a wurin Allah da wurin masu hankali ilimi abin darajtawa ne ilimi abu ne na masu hankali to masu hankali ko ba a san su da girman kai ba domin girman kai siffa Allah ne wal kibriya'u rida'i saboda wanda ake tsammani na farko ya zama ya rabu da siffa girman kai shine wanda ya san wannan ilimi na Allah kuma inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama saboda baya daga cikin siffar da ake tunani a gani daga malami saboda kaga ana tarjuma malamai idan aka zo aka ambaci wani malami aka ce yana da girman kai to sai an yi Allah wadai da wannan siffa sai an nuna kuma cewa wannan siffar ta saba wa ta fita daga irin siffar mutane irin shi ya aro wata siffa ce bare ba kuwa ba irin ta mutane irin shi ba yake mu'amalantarta. Malaman da suna da tsananin tawalu jama'a. Akwai kitabu tawadu sunan shi kenan na Ibnu Abid Dunya a cikin ajza inda tafin Ibnu Abid Dunya da aka saba karantawa. Idan ka ji zaka ga akwai kitabu tawadu littafin labarin kankan da kai na malaman da tun daga cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo su asarai daga sahabbai da tabi'ai da labarai mabambanta na irin siffar tawalu'un su. Zaka ga kuma wannan siffa ta bi malamai har zuwa zamanin nan da muke rayuwa. In dai malami na Allah ne to zaka same shi da wannan siffa. Ba a rasa wata dabi'a ko yanayi da wani mutum ya taso a kai, amma dai abinda ake fata a gani ilimin nan ya canza shi ya tursasa mishi ya sanya shi ya dena wannan halin na jiji da kai saboda dangantakarsa ko shahararsa ko arzikinsa ko daɗin bakinsa ko iya irabinsa ko iya tilawarsa. Ba a so a ganshi da wannan siffa, ana so a ganshi da tsantsar tawalu'u. Ya zama bai ɗauki rayuwa bai ɗauki kanshi a matsayin wani abin tsiya ba, ko da ana girmama shi ana martaba shi, amma ya zama shi bai ɗauki kanshi da wannan matsayin ba. A Shekul Albani Muhammad Nasiruddin Allah ya gafarta mishi, an ba da labarin cewa wata rana a ƙasar Jidda ya yi sallah asuba a wani masallaci, kawai wani ya gan shi aka miƙe aka ana ta jawabi cewa ayyau mun yi babban kamu, Allah ya aiko mana babban malamin hadisin wannan zamani da aka zai mana kalma a nan. Aka gama ziga shi aka ziga shi da ya miƙe ya istighfari ya tuba sannan ya nema ma wannan mutumin gafara wajen Allah. Ya ce ubangiji Allah ya gafarta maka kan kuskuren da kai na wannan magana. Sannan ya rantse musu da abin da zai kashe shi, ce shi wallahi ba malami bane, shi yanzu dan duwailubu ne ma dan kankanin dalibi ne, ya kasa yin wa'azin ya ta kuka ya ta musu a wajen, yana jin takaici da damuwa cewa yanzu ba a san malamai ba, shi ake wannan kiran irin kiran da zai masa Ibn Taymiyyah su Ibn Hajar su Ibn Mulaqqin, yanzu shi Nasiruddin shi ake wannan kiran ta duniya ta kusa tashi ya ta kuka a wajen, ya kasa yin wa'azin aka ta bashi hakuri. Wani ɗalibin shi da ya shaida wannan shi ke ba da labari. Ka gani ana ganin malami ne na duniya, ta maza da cikin shabakin kwaiba, to duk malami na Allah haka yake. In ka ga malami da taihi da jiji da kai da isa, to kamar yadda faɗa ko dai asali abinda ake ce mai ilimi bai riga ya ratsa shi ba, yana gefen gidan ilimi ne, bai san haɗarin ilimi ba, ko kuma ilimin shi mai guba ne, ba ilimi ne irin na sunna tsantsa ba, ilimi ne wanda yake a cikin shi akwai matsaloli, akwai viruses sun ɓata ilimin, sun ga sun lalata shi, yayi corrupt, ko kuma yana da wata mummunar ɗabi'a da ya kasa rabuwa da ita. Dan ko kuɗi in suka kai kuɗi mutum ya kuɗi na gaske baya girman kai zama, kala da kyau gani ƙananan masu kuɗi su ne suke girma, masu ɗan miliyan 50 zuwa 100 abuna ba mai kuɗi ba ne wannan. Mai rufin asiri ne, ko za ka tafi shi ya fi kowa girman kai, shi ne ya bi wucewa bai zai kowa magana ba, sai ya ɗaga gilashin motar shi kawai ya wuce ya fi ƙarfin kowa. Amma wallahi da za ka gamu da irin manyan masu kuɗin nan da ake labarinsu, wallahi za ka sha mamaki da su. Da za ka gamu da su a airport ko a bakin Ka'aba ko a wata jana'iza ko a wata harka ko su zo inda kake, wallahi sai kai mamaki yadda suke. Masu kuɗi na gaske, irin waɗanda da gaske kamar kuɗi ma yaransu ne, su iyayen gidan kuɗi ne, ko wallahi ba su da girman kai. To haka duk mai ilimi na gaske yake. Kai ko ilimin boko ne ya ratsa mutum ya ra'a shi, ko za ga bai ɗauki kanshi bakin koyo ba. Irin manyan farfesoshin nan na gaske za ga ba su da girman kai. Amma an ga mutum yana girman kai wani sabon dakta ne, kwanan nan aka sallame shi, shi za ga yana girman kai. Yana ganin wannan PhD wata tsiya ce. To jama'a, girman kai siffar shaiɗan ne. Ta fuskar wato ga ɗan adam, to shaiɗan ne ke ziga shi, saboda ba siffa ce mai kyau ga mutane ba, don yana daga cikin sifat alkhabariya na Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki. Ba a so mutum ya siffanta da shi, kuma Allah yana jin haushin ɗan adam wanda yake a ran wannan siffa ya sa wa kanshi. Sai Allah ya ce wal kibriyau rida'i, girman kai bargona ne, wanda duk ya ɗauka ya sa wa kanshi sai na ga bayan shi. Saboda haka mu kiyaye zama. za mu saurara nan insha Allah sai Allah kai mu darasi na gaba sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi